Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan awan yang berjalan jalan di neraka, awan yang berminat sana, awan yang rana. Untuk itu rana kita baru tu dalam jalan Ramadhan. Sekarang kita buat saya dari mulai selesai kita. One day 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 dia. Syakara gawata malu syakara kutubi juga Buma syakara gawata Bari wa anna minta kawai di istifara Kawai aja maka tawa Wanna madan dunia al-wanta Minta lagi yang mengutawa terja Tafsiran al-Quran Wanda aku tabai amajan sayyidi yawa Wanda aja ini mengutawa al-wanta terawabat kasancewa wata Ramadan wata ne wanda yake mai albarka wata ne na Qur'ani mai da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wata ra'ayi ta cewa shahr Ramadan ne da ke cikin cikin Qur'an hudan linnas wa bayyinat min al-huda wal furqan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wata Ramadan ya zama wata na al-Qur'ani wanda kuma wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da malaika jibrilu sukan zauna domin su mudarasa karatun alqur'ani kuma kamar yadda yazo malaika jibrilu yakan zo yi wannan karatun alqur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam har ma shekara ta zai bar duniya wannan yasa aka samu al'adu musamman a kasashen Afirka da kuma wasu kasashen wanda ake fassara alqur'ani a lokacin da mutum yake azumin wata Ramadan saboda kasancewa wata Ramadan wata ne na alkhairi wata ne da ake buƙatar a yawaita ayyuka waɗanda za su kusantar da mutum zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a Najeriya waɗannan majalisai na alqur'ani kamar yadda wasu masana tarihi suka faɗa sun faro tun daga wajajen shekara ta 1300 bayan haihuwar annabi Isa wato fatan kwatu shekaru 700 da wani abu kenan kamar yadda wasu masana tarihi suka faɗa tun zamanin sarkin Kano ya ji a lokacin da ƙabilar Wanga ta zo Najeriya tun a lokacin aka fara irin waɗannan majalisai waɗanda ake gabatar da tafsirin Alƙur'ani waɗannan majalisai da aka saba waɗanda ake gabatar da tafsirin Alƙur'ani idan ka kalle su da kyau za ka ga cewa majalisai a jumlace suna da kyau sosai kasancewar hanya ce da za a shagalar da mutane wajen amfana da karatun Alƙur'ani yadda ya kamata amma kuma a lokuta da yawa za ka iya ganin cewa waɗannan majalisai za ka ga cewa suna buƙatar a sake saisaita su yadda ya kamata kasancewa alƙur'ani littafi ne wanda yake mai girma littafi ne wanda ya bambanta da ragowar littattafai wannan yasa a cikin wannan majalisi wanda shi ne majalisi na farko a wannan majalisi na tafsirin alƙur'ani a wannan masallaci na Bilal bin Rabah za mu bayani a taƙaice game da sharɗin da ya kamata wanda zai fassara alƙur'ani ya zamanto cewa ya siffanta da su da kuma takatsantsan da ya kamata mutum ya yi wajen fassara ayoyin alƙur'ani babu mamaki hakan ya sa kowa ya ƙara ganin abin da ya kamata abin da kuma ya dace malamai waɗanda suka yi bayani kan usulun tafsir da kuma tafsirin alƙur'ani sun yi bayani game da sharuɗa wanda ya kamata ya zamanto cewa wanda yake buƙata ya fassara alƙur'ani ya cika duk da kasancewar fassara alƙur'ani alkhairi ne mai girma kuma wani abu ne wanda mutane suke yi domin ibada da kuma neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala akwai wata latta da za a yi a Zaria wanda iya ƙwaryar Zaria kawai dan abin da aka dan fara dubawa an samu majalisar tafsirai a cikin Zaria kawai wanda sun kai guda 71 wanda wannan an dan yi somin taɓa ne kafin a gama tattaro majalisar tafsirai wannan yasa za mu ga cewa tabbas akwai abubuwa da yawa na hadari da suke faruwa a irin waɗannan majalisai waɗanda za ka ga cewa wasu ma sukan yi amfani ne da kasar ciki daga nan kuma su zo su fassara alkur'ani, duk da cewa kuma yin tafsirin alkur'ani a kowane majalisi ba abu bane da ya waje ba, ba ma abu bane ra'ayin sa mutahati balle ya kasance wasu sun saka kansu cikin haɗari. Malamai sun yi bayani cewa daga cikin sharuɗan da ake buƙata mutum ya zamanto ya cika kafin ya fassara alkur'ani yana da kyau ko kuma ya waje ba ya zamanto cewa mutum ya san yaren larabci. Kasancewa alkur'ani balarabe ne kuma Allah subhanahu wataala ya siffanta shi da larabci a gurare da yawa, kamar a cikin suratu shu'ara Allah subhanahu wataala yana cewa nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Allah subhanahu wataala ya saukar da shi ne a cikin zuciyarka don ka yi gargaɗi, ya saukar da shi ne da harshe na larabci. Allah yana cewa a cikin suratu Yusuf inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, mun saukar da alkur'ani ya zamanto yare ne wanda yake balarabe don ya zamanto cewa kun hankulta. A ayar farko ko kuma ta biyu ta cikin suratu Fussilat Allah yana cewa hamim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun, Allah subhanahu wataala ya sanya alkur'ani ya zamanto littafi ne wanda aka rarraba ayoyinsa kuma aka zamar da shi balarabe. Yana daga cikin abubuwan da zai baka mamaki a irin waɗannan majalisai na tafsirai, za ka ga mutum ba zai iya maka jumla guda biyu na larabci ba, amma idan lokacin tafsirin alkur'ani ya yi sai ka gan shi yana fassara alkur'ani. Kaga wannan yake nuna akwai haɗari. Ya lokuta da yawa za ka ga inda a ce za ka ba wa mutum waƙar Imrul Kai ko ka ba shi waƙar A'asha ko ɗaya daga cikin waƙoƙin Larabawa ko waƙar Mutanabbi wanda suka zo daga baya-baya, ka ce ya fassara zai iya ce maka baya fahimtar wannan waƙa. Amma abin mamaki shi ne za ka iya ganinsa ya zo da alkur'ani yana fassarawa idan watan azumi ya zo. Kaga wannan yana daga cikin mushkiloli. Shi ne yana da kyau ƙungiyoyin addinai, ƙungiyoyin addinai gaba ɗaya tun daga izala da ɗariƙa da duka gaba ɗaya yana da kyau ya zamanto an wayar da kan mabiyansu gaba ɗaya su sani cewa ba shi daga cikin wajibi cewa dole sai kowanne majalisi an fassara alkur'ani. Wannan yana daga cikin abubuwan da yake jawowa ana samun waɗanda ba su cancanta ba. Yana daga cikin sharuɗa waɗanda ake da buƙata kafin ya zamanto cewa an fassara alkur'ani shine wanda zai fassara alkur'ani ya zamanto ya san wani ɓangare na ilimin ƙira'o'i, saboda akwai ayoyi da yawa na alkur'ani waɗanda ba za su fassaro yadda ya kamata ba sai idan mutum ya koma wasu ƙira'o'in waɗanda Allah subhanahu wataala ya zamanto cewa ya saukar. Yanzu misali idan muka ɗauki abin da yake da alaƙa da yanke hannun ɓarawo, Allah subhanahu wataala a cikin suratul ma'ida yana cewa was-sariqu was-sariqatu faqṭu'u aydiyahuma, da ɓarawo da kuma ɓarauniya sai Allah subhanahu wataala ya ce faqṭu'u aydiyahuma, ku yanke hannayensu. Wannan ayar ba ta yi mana bayanin yadda za a yanke hannun ɓarawo ba, ba ta yi mana bayani da wannan hannu za a fara ba, amma idan ka koma wata ƙira'ar za ka iya gane irin yadda za a iya yanke hannun ɓarawo. Shine idan ka koma ƙira'ar Ibn Mas'ud yana karantawa was-sariqu was-sariqatu faqṭu'u aymanahuma, ma'ana da ɓarawo da ɓarauniya ku yanke hannunsu na dama. Kaga da yake aymanahuma za mu fahimci abubuwa guda biyu a cikin wannan ƙira'ar. Na farko za mu gane cewa ana yanke iyanan ne, tunda an ce yamin a lugar larabci abinda ya fi zuwa shi ne daga nan gurin zuwa nan inda ake cin abinci ake kuma yin musafaha da shi. Na biyu, abu na biyu shi ne za mu fahimci cewa dama ake fara yankewa ba za a yanke hagu ba. Allah subhanahu wataala a cikin suratul baqara yana cewa hafizu ala salawati was salati rusta, ku kiyaye salloli kuma ku kiyaye sallah ta tsakiya. Me ake nufi da sallah ta tsakiya? Shi ma wannan sai mun koma zuwa ƙira'o'i za mu iya gane menene ma'anar sallah ta tsakiya. Akwai ƙira'an na Aisha da Hafsa da ƙira'o'i ne Shaza, amma ana amfani da su wajen fassara alkur'ani inda kike karantawa hafizu ala salawati was salati wusta salatul asr, mana ku kiyaye salloli da kuma sallar tsakiya salatul asr. Kaga sai ya fassara da cewa salla wacce take ita ce salatul asr ita ake nufi da salatul wusta. Akwai kirawoyi da yawa waɗanda waɗannan kirawoyin suna zamantowa tafsiriya game da wasu ayoyin na Alƙur'ani waɗanda ba za ku iya fahimtar su tashi ɗaya ba. Yana daga cikin abubuwan da malamin tafsiri yake bukata, kamar yadda malamai suka faɗa, shine ya zamanto cewa ya san ilimin aƙida. Akwai ayoyi da yawa waɗanda ba za su iya fassaruwa ba idan baka koma zuwa ga ilimin aƙida ka san shi yake kamata ba. Allah madaukakin sarki a cikin suratul mujadala yana cewa alam tara anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, baka gani Allah ya san abin da yake sama ya kuma san abin da yake ƙasa? Sai ya ce ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabihum, babu inda zaka samu mutum suna ganawa. A ce Allah subhanahu wa ta'ala ya zama shine na hudu, ba za a samu mutum biyar ba. A ce Allah ya zama shine na shida, ba za su zama ƙasa da haka ko mafiya yawa ba. Face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zama yana tare da su. Menene da ake nufi da cewa Allah yana tare da waɗanda suke ganawa na? Babu yadda za a yi ka fahimci wannan, dole sai ka koma zuwa ilimin aƙida ka ga abin da malamai suke nufi. Ka ga a nan gurin ana nufin Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da su da iliminsa, amma ba a nufin cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da su da jikinsa ko wani abu makamancin haka, kamar yadda ya dace da kamar yadda ya zamanto cewa ya dace da girman Allah subhanahu wa ta'ala da kuma matsayinsa. Hakanan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim, yace bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha. Kaga a cikin wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa yana da hannaye guda biyu, waɗanne irin hannaye Allah subhanahu wa ta'ala yake da su? Sai idan mutum ya koma zuwa ka ilimin aqida, sannan zai gane waɗanne irin hannaye Allah yake da su. Inda a ilimin aqida Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa wakilta yadayhi yamin, Allah subhanahu wa ta'ala hannayensa duka guda biyun dama ne. Saboda haka yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ayoyi guda bakwai a cikin Alƙur'ani ya tabbatar mana da cewa yana ya daidaita kan al'arshinka. Ta yaya daidaita? Me ake nufi da daidaito? Kaga idan ka koma ilimin aqida za ka ga maganar Imam Malik, inda aka zo aka tambayi Imam Malik menene ma'anar Allah ya daidaita kan al'arshi, sai Imam Malik yake cewa al-istiwa'u ma'lum wal qays majhul, al-istiwa'u ma'lum wal qays majhul, mana yadda Allah ya daidaita, mana abinda ake nufi da daidaito a larabci kowa ya san shi, amma wal qays majhul, amma yaya daidaita wannan wani abu ne wanda babu wanda ya sanya hakikaninsa, sannan kuma ba a san magabata suna tambaya akan shi ba. Daga cikin abubuwan da mutum yake bukata wajen kafin ya fassara Alƙur'ani yadda ya kamata shine mutum yana bukata ya san asbabun nuzul, mana sababban da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyi saboda su. Akwai ayoyin Alƙur'ani waɗanda suka fi sauka haka kawai ba tare da wani sababi ba. Misali, akwai kuma ayoyin da akwai sababba waɗanda suka sa suka sauka. Alwahidi ɗaya daga cikin waɗanda suka yi littattafai a kan wannan babi na asbabun nuzul yana cewa sanin asbabun nuzul yana daga cikin abubuwan da za su taimaka wajen mutum ya gane tafsirin Alƙur'ani. Hakanan kuma Ibn Raqib al-Id shi ma yana cewa bayanu sababin nuzul tariqun qawiyyun fi fahmi ma'ani al-Qur'an, sanin dalilin da ya sa aka saukar da aya hanya ce da za ta taimaka wajen ya zamanto ka fahimci Alƙur'ani yadda ya kamata. Akwai misalai waɗanda suke tabbatar da haka. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara yana cewa walillahil mashriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, da gabas da tsakiya dukkanin Allah ne, da gabas da mahuɗa rana da kuma yammaci dukkanin Allah subhanahu wa ta'ala ne, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, duk inda kuka fuskanta to nan alƙiblar Allah ne. kaga a zahirin wannan aya idan ka kalli gundarinta zai nuna maka cewa duk inda ka salla idan za ka yi salla to ba ka da matsala kuma sallar ka kai amma idan ka koma zuwa ga sababin nuzul na aya to za ka gane cewa lallai wannan sababin nuzul din shi zai taimaka maka wajen fahimta abin da aya take ne shine wannan ayar ta sauka ne a lokacin da mutum yake yin tafiya mutum yana cikin tafiya yana cikin daji ya rasa inda gabas take ko yamma to a lokacin ya halatta a gare shi ya yi istihaji ko ina ya kalla kallon ta tayi kaga idan baka san sababin nuzul ba wannan zai taimaka maka wajen ya zamanto cewa ka samu matsala a lokacin da za ka fassara wannan aya misali na biyu shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima waman tatawwa'a khairan fa inna Allah shakirun alim kaga a cikin wannan ayar Allah madaukakin sarki yana cewa da safa da marwa ayoyi ne daga cikin safa da marwa ayoyi ne ko kuma alamomi ne daga cikin alamomi na guraren ibada da kuma bauta ga Allah dan haka duk mutumin da ya haji ko kuma ya umara to babu laifi a gare shi idan ya zamanto cewa yayi dawati tsakanin safa da marwa Urwatu bin Zubair ya tambayi na Aisha cewa ko Allah da ya kore cewa babu laifi wannan yana nuna cewa kenan a dawati tsakanin safa da marwa ba wajibi bane tunda duk abin da aka ce babu laifi a urfi na shari'a yana nuna cewa in kai ba matsala amma ba kai ba baka da matsala sai take ce masa a'a la yabna ukhti ya kada ya uwata ba haka abin yake ba take nuna masa cewa ai abin da ya faru shine a da can akwai gunki wanda ake ce masa isaf wanda yake akan dutsen safa akwai kuma wani gunkin da ake ce masa na'ila wanda yake akan dutsen marwa saboda haka bayan musulunci ya zo an gusar da wannan gumakan amma wannan ya sa wasu daga cikin musulmai ba sa so ya zamanto cewa sun yi dawati tsakanin waɗannan dutsenan guda biyu da haka shine Allah subhanahu wa ta'ala sai ya saukar da wannan aya kaga wannan shi ma in mutum ya zo fassara wannan ayar in bai koma zuwa ga wancan sababin nuzul din ba zai iya fassara wannan ayar ba yadda ya kamata ba yana daga cikin abubuwan da wanda zai fassara alqur'ani yake bukata shine ya zamanto ya san an-nasikh wal mansukh ayoyin qur'ani akwai waɗanda an goge su an daina amfani da su wasu malaman tafsirin sun kai waɗannan ayoyin da suka goge da waɗanda aka goge zuwa ga ayoyi 66 waɗanda kuma wasu suna nan har yanzu ana karanta su in mutum bai san wannan ilimin ba bai kuma san waɗannan ayoyin ba zai iya fassara wa mutane aya ya kuma yi musu bayanin ta alhali an dade da daina amfani da ita misali yanzu Allah madaukakin sarki a cikin Baqara yana cewa wallazina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikrah kaga wannan aya tana nuna cewa idan mace mijinta ya mutu to za ta mai iddiya ta tsawon shekara guda wanda kuma wannan aya tana nan a cikin alqur'ani ana karanta ta amma kuma an daina aiki da ita akwai ayar da a tartibi na mushafi sai ka fara karanta ta kafin ka je ita wannan da aka goge din ita ce kuma wacce ake aiki da ita ita ce fadin Allah subhanahu wa ta'ala wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara wacce a cikin wannan aya aka tabbatar da cewa idan mace mijinta ya mutu za ta yi idda ta tsawon wata hudu da kwana goma wannan yasa kamar yadda aka rawaito daga Abdullahi ibn Abbas ya fassara wannan ayar wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan katira inda ya fassara wannan aya da cewa abinda ake nufi da al-hikma anan shine sanin an-nasikh wal mansukh saboda duk mutumin da yake fassara alqur'ani bai san an-nasikh wal mansukh ba to za ka ga cewa lallai bai san ba zai iya gane alqur'ani ba wannan yasa kamar yadda ya yi ishara da farko akwai hadari sosai ga waɗanda suke kallafa wa kansu sai sun yi tafsiri ta yadda za su ɗauka kasafin malam jabar ko kasafin guni shek kuni Allah ya musu rahama su duka su saurara don su zo su yi tafsirin alqur'ani ko kuma wani ya ɗau tarjama ya dogara da ita wajen fassara alqur'ani wanda hakan zai sa mutum ya zamanto cewa ya faɗa cikin kuskure saboda a cikin wannan katadin ko kuma tarjuma ba dole ne ka gane wannan ayar an goge ta ko kuma an daina aiki da ita ba. Ina daga cikin abubuwa da suke da muhimmancin gaske a tafsirin Al-Qur'ani shine sanin fiqh. Malaman fiqh sun ba da gudunmawa sosai wajen gano al'amuran da suke da alaka da sirrin Al-Qur'ani, wanda duk mutumin da bai karanta fiqh ba idan ya zo fassara Al-Qur'ani shi ma naqasunsa zai fito a fili, saboda kasancewar wannan fiqhin gano shi zai taimaka wajen fahimta Al-Qur'ani yadda ya kamata. Yanzu idan na tambaye ku farallan alwala guda nawa ne? Na'am, guda bakwai ko? Ta aina aka samu waɗannan guda bakwai? Na'am, la aina a wasu aya ko hadisi kuma da wasu ɗin suka ce wa to kwalinka famun farallan alwalan da ji da wanne da wanne niya ko daya sai kuma mai wanke fuska, sai na uku wanke hannu ko zuwa nan ko nawa kenan? Uku kenan ko? Sai na hudu wanne? Shafan kai. Ta sai na biyar na wanke ƙafafuwan shi ne na biyar na shida ba cuttuɗawa sai kuma gaggauta. Malamu fiƙhu sun yi cikin baɗin waɗannan abubuwan guda bakwai ne a cikin aya ta shida wacce ta zuwa cikin suratul Maida, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ta bari mu gani ko za mu samu guda bakwai. Ka gane faghsilu wujuhakum ko? Kaga wanke fuska ya fito haka ne? Waye biya ko? Ilal marafiq shi ma wanke hannu zuwa nan ya fito. Biyu kenan? Na uku wamsahu bi ru'usikum shafa kai shi ma ya fito. Wa arjulakum shi ma ya fito. Hudu kenan ko? To ina rago uku to a ina taɓa kunun na? Iza kuntum aka samo mi kaga a daidai iza kuntum a nan aka samo niyya, saboda tashin da mutum ya yi da kuma azamar da ya yi wannan yake nuna yana da niyya. To saura ajalku cicuɗawa a nan aka samo cicuɗawa fafkilu ta ina? Ai fafkilu aka ce a wani ta ina aka samo cicuɗawa na? Sai idan aka samu cicuɗawa ba shi dai ayar ba wajen ko zuwa kurko ko arzina ko in shi ne da ke a cikin ayar babu wajen ko zuwa kurko ko arzina ko a idan aka samu wasu sun zo su cinka amma kuma ba su faɗa abin direct ba a idan aka samu. Na? La ya kuni illa jijjal. Yawwa ma'ana suka ce inda za a yi cikakkiyar wanki abu, in za a wanki abu da kyau, to ba zai taɓa yiwa ba sai an cuta. To a ina aka samu alkawarin? Shi alkawarin kuma gaggautawa ta ina aka samu shi a cikin aya? A ina aka samu alkawarin? Da gaggautawa. Na? Mana kasancewar an zo da farallan a jere ba wani abu da ya shiga tsakanin farallan. Wannan a nan malaman fiqh suka samu alfawo. To kaga idan ka karanta mujarradin aya in baka san fiqh ba za ka iya cewa farallan alwala guda huɗu ne. Ragowar da suke babu sanin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana taimakawa sosai wajen fahimta Al-Qur'ani. In mutum bai san sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya samun matsala wajen fassara ayoyi da yawa ba za su fassaru ba yadda ya kamata. A wani lokaci sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tana iya kautar da wani abu wanda zai iya zamantowa ya rikitar da mutum. Wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam suna tare da masoyiyarsa na Aisha, sai yake ce mata man fusi ba uzi, duk wanda aka yi wa hisabi ranar alkiyama to za a mai azaba. Yake ce a to ya za a faɗa haka, ga shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala a suratul inshiqaq yana cewa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu, duk wanda aka bawa littafinsa da dama to za a mai hisabi wanda yake sassauka. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama dhalikal ard, innama dhalika al-ard, mana kawai za a dan bujiro da ayyukan ka ne ranar alkiyama. Amma duk mutumin da aka bi masa diddigi ranar alkiyama to sai shi kauta. Saboda kaga kenan wannan yake nuna maka kenan cewa wannan ayoyin da suke magana akan hisabi ba suna nufin bin kokwati ba, wanda bin kokwati shine asalin ma'anar hisabi a Larabci, shine ma'anarsa. Shi yasa wanda yake accountant ake ce mai al-muhasib, accounting shi kuma kansa ake ce mai al-hisab. To amma kaga wannan ayar tana nuna cewa ba asalin hisabi a lugar Larabci ake nufi ba, wanda babu yadda za ka iya fahimtar haka sai idan ka koma zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wani lokacin sunna tana iya zamanto cewa ta keɓance abin da yake gamanni. Lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayar cikin suratul an'am, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn, waɗanda suka yi imani kuma ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba, waɗannan suna da aminci. Saboda haka sahabbai sai hankalinsu ya tashi suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce wa ayyuna lam yadhlim nafsahu, ai duk cikin mu ba wanda bai zalunci kanshi ba. Sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ai abinda ake nufi da zalunci a nan shine shirka. Ya ce alam tasbu ila qawli abdus salih inna shirka la zulmun azim, ba ku ji abinda bawa mana garci ya faɗa ba, inda yake cewa shirka zalunci ne wanda yake mai girma. To kaga wannan mutumin da ya zo ya zamanto cewa zai fassara Al-Qur'ani, idan bai koma zuwa sunna ba zai iya fassara ta da cewa duk mutumin da ya yi imani bai cakuɗa imaninsa da zalunci ba yana cikin aminci, ka kowa hankalinsa zai tashi. Tunda duk cikin mu nan ba wanda baya aikata gani, ba wanda baya aikata gani. Saboda haka wannan yake nuna mana mahimmancin karanta sunna. Sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam tana bayanin abin da yake a dukkan yanzu. Da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Al-Qur'ani za ka ga yana yawan maimaita wa aqimus salata wa atuz zakata, ku tsayyace sallah ku zamanto cewa kun ba da zakka. Amma yaya za ka yi sallar nan, yaya za ka yi zakkan nan, duk ba a faɗa ba sai idan ka koma sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam, sannan za ka iya fahimtar hakikanin abin da wannan aya take nufi. Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara yana cewa wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuza, idan kuka yi tafiya ba ku samu wanda zai rubutu ba, ya halatta a yi jingina. Kaga wannan aya tana nuna cewa ba a yi jingina sai idan ya zamanto a halin tafiya ne, ba a yi jingina sai a halin tafiya. To amma kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta yi mana bayani cewa ana iya yin jingina har ma a zamantakewar gida. Tunda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu ya bar duniya, ya bar a silkensa na yaƙi ya ba wani bayahude saboda ya anshi abincin da za a ci a gida. Kaga wannan yake nuna mana cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam tana iya ƙarin bayani akan wata aya. Wannan yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske waɗanda ya kamata ya zamanto cewa malamin tafsiri ya zamanto cewa ya siffanta da su kafin ya yi tafsirin Al-Qur'ani. Akwai abubuwa kuma waɗanda su kuma ladiffa ne waɗanda ya kamata malamin tafsiri ya zamanto ya kula da su a lokacin da yake fassara alqur'ani, wanda daga cikin waɗannan abubuwan shine malamin tafsiri ya zamanto yana da kyakkyawan niyya a lokacin da yake fassara alqur'ani mai girma, kar ya zamanto babban niyyarsa kamar yadda wasu malaman tafsirin suke yi shine mutum ya samu damar da zai yi wa mutane raddi, ko kuma ya samu damar da zai faɗi wani abu na son zuciyarsa. Yana da kyau ya zamanto cewa mutum ya dinga tuna cewa lokacin da ya zauna zai yi tafsirin alqur'ani mai girma, yana wakilta Allah subhanahu wa ta'ala ne, saboda yana bayani ne game da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi a zancensa. Don haka yana da matuƙar muhimmancin gaske mutum ya dinga yin takatsantsa, ya kuma dinga tuna cewa kar ya tafi yadda wannan ɗinsa wajen abin da yake da duniya. Malamin tafsiri yana so ya zamanto cewa yana da kyawawan ɗabi'u, saboda mutane da yawa sukan koyi a halayen malami ta fuskar halayensa, suke kimanta karatunsa ko kuma su zubar da karatun shi, wanda da yawa wasu malaman yana daga cikin dalilan da yasa ba a ganin kimar iliminsu saboda ba su da halaye. Yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske kamar yadda malamai suka faɗa shine malami ko kuma malamin tafsiri ya zamanto cewa yana da gudun duniya, ta yadda za ka ga ba zai zamanto da gurin tafsirinsa wajen fankama ba, za ka ga yadda wasu malaman tafsirin suke yi ya zamanto da wajen tafsirinsa wajen fankama da nuna sitira da kuma nuna motoci ya zama kamar abin alfahari cewa kullum sai ya zamanto cewa ya canza sitira, saboda a ganinsa na kasu ne mai girma sitirar da ya sa yau kafin Ramadan ya ƙare a sake ganin shi ya sake maimaita irin haka, wanda yana daga cikin abubuwan da suke jawo alfahari, suke jawo kuma wasu daga cikin malaman da yawa suke zirmawa gurin da ya zamanto cewa bai dace ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yana cewa ma zubani ja'iani usila fi ghanamin bi afsada laha min irsi almar'i ala almal wa sharati aldin, yake cewa kuraye guda biyu waɗanda suke tsananin yunwa ba su kuɓanna ba fiye da mutumin da ya zamanto yana da tsananin kwaɗayin a dukiya da kuma neman ɗaukaka a cikin addininsa. Yana da kyau mutumin da yake fassara alqur'ani ya zamanto mai ƙasƙantar da kai, mai tausasa wa mutane. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna allaha auha ilayya an tawadu hatta la yafkara ba'dukum ala ba'd, an yi wahayi izuwa gare ni cewa ku ƙasƙantar da kai ta yadda wani ba zai yi alfahari izuwa ga wani ba. Akwai bambanci tsakanin malami ya zama mai tawali'u da kuma ya zamanto mai girmama kansa. Yana da kyau malami mai yin tafsiri ya zamanto yana girmama kanshi, yana kimanta kanshi, kamar yadda malamai magabata suke yi a can baya. Al-Aliyu bin Abdul Aziz Al-Jurjani yana cewa ya koro na nifi kan ibadun wa innama ra'au rajulan an mawdu'u dulli أهجم وما كل برق لا أن يستفزني ولا كل من لاقيت أرضاه ملئما ينشوى لمتني وندى يكي بايا شغا جسم متاني يكي أها تندي قمتم من جبر ولا أنشي باعا غنسا يكي وما كل برق لا أن يستفزني فدوة والقيارة والقاتل أوكا هنكلينا با ولا كل من لاقيت أرضاه ملئما ba din mutumin da na ganshi nake zaton zai ni imtani ba, walau anna ahlal ilmi saluhu sanahu walau azzamuhu fi nufusi la uzima, inda masu ilimi sun kiyaye ilimin to da ilimin ya kiyaye su, idan kuma lokacin kuma da suka wulaƙanta ilimin sai ya zamanto ilimin bai kiyaye su ba. Yake cewa walam abtazil hikmatal ilmi li akhduma man laqaytu lakin li uktama, yake cewa ni ban yi ilimi don ne wa wani hidima ba, ni ma na yi shi ne domin ya zamanto cewa an min hidima. Saboda haka malamai magabata na da can suke cewa sharrul ulama man yadkhulu ala al-umara wa sharrul umara man la yadkhulu ala al-ulama, mafi sharrin malamai shine wanda yake zuwa wajen sarakuna, mafi sharrin sarakuna shine wanda baya zuwa wajen malamai. saboda haka yana da kyau malami ya zamanto yana kimanta kai shi. Duk mutumin da ya zamanto malami mai koyar da addini yana buƙatar abubuwa guda biyu. Ɗaya ya fi ɗaya mahimmanci. Na farko yana buƙatar sana'a, kamar yadda ta Annabi Shu'aib take nunawa a cikin suratul Hud, inda yake cewa qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Lokacin da ya hana su auna, lokacin da ya hana su sauya ma'auni, ya yake nuna musu cewa shi ma yana da arziki, dan haka ba zai tsaye abin da ya hana su ba. Sannan malami yana buƙatar abu mafi mahimmanci, shi ne ya zamanto yana da wadatar suci, kamar yadda Muhammad al-Amin al-Shafi'i, wanda ya rasu a shekara ta 1393, yake faɗa cewa na zo da wata tafta daga biladi Shafi'i, da ƙyar ka samu irin waɗanda suke da irin wannan taska, yake cewa wannan taska ita ce wadatar zuci, wanda da yawa yana daga cikin abubuwan da ya sa ilimi da kuma malamai suka sha wahala a wannan zamani. Shi ne malami bai da wadatar zuci, yana so ya hau katuwar mota, yana so ya sanya manya-manyan riguna wanda za ka zama gabata na gari na da ba su da shi, amma ko da an yi musu kyautar ma ba sa ansa. An rawaito daga Kuzan bin Iyak, akwai lokacin da Haruna Rashid ya yi hajji, sai ya ce a zagaya da shi wajen malamai su masa wa'azi. Aka zazzagaya da shi wajen malamai, duk malamin da ya je wajen shi zai ɗauke ka kuɗi ya ba shi, har ya je wajen Al-Khudayr bin Iyak ya zamanto cewa ya mai wa'azi mai ratsa ciki. Bayan ya gama masa wa'azi, sai yake ce masa ana bin ka bashi ne? Khudayr bin Iyak sai yake cewa akwai bashi da na ɗauko a wajen Allah idan za ka iya biya, shi ne na farallai da sunnoni. Saboda haka sai ya shiga gida ya dinga rusa kuka, ma'ar bai wata tana cewa da ka aishi wannan kuɗin da ya baka, da ya taimaka mana. Saboda haka sai Khudayr bin Iyak ya ci gaba da kuka, wanda da kanta ita bai wata ce ya kamata ka tafi, ya zamanto cewa ka ba wannan dattijo gurin. Yana da kyau malamin tafsiri ya zamanto lokacin da zai tafsirin Alkur'ani Najeriya yadda ya fa, wanda idan kuka kalla za ku ga tafsiran da ake yi a Najeriya kusan za ka iya kasa su gida hudu. Za ka iya kasa tafsiran da ake yi a Najeriya gida hudu, kamar yadda wasu manazarta irin su Dr. Muhammad Sani Rijiyar Lemon suka faɗa a littafinsa Majalisar Tafsir fi Najeriya ila ai, ko kuma inda asalinsa rubutu ne wanda ya yi shi a wani guri Qira'atu Ifriqiya, wanda ya yi shi a wani wata mujalla, wata jonal Qira'atu Ifriqiya, wanda ya kasa malaman tafsiri ko waɗanda suke yin tafsiri a Najeriya gida hudu. Akwai kashi na farko waɗanda za a ga tafsirin da suke yi baya wata iya tafsirin Jalalaini, sukan jawo tafsirin Jalalaini su fassara su tsaya iya nan, wanda wannan tafsiri ne mai kyau, amma galibi ba za a iya fahimtar karatun yadda ya kamata ba, saboda asali tafsirin Jalalaini tafsiri ne wanda aka yi shi ba don wani abu ba, illa saboda fahimtar ma'ana Al-Qur'ani a jumlace. Wannan yadda za a ga galibin waɗannan majalisai waɗanda ake dogara da iya tafsirin Jalalaini, za ka ga cewa hatta wanda yake fassara Al-Qur'ani shi kan shi bai gama fahimtar abin da yake faɗa ba. Waɗanda suke zuwa ko galibi za ka ga suna zuwa ne saboda ibada. In za a sauke Qur'ani sau biyu da mutum a irin wannan hanya, to ba za ka same shi zai iya fassara maka ko da surori guda biyu na Al-Qur'ani ba. Akwai kashi na biyu waɗanda su kuma za ka ga idan suka zo tafsiri suna dogara ne da tafsirin Jalalaini haɗe da harshe Tusawi. Waɗannan su ne sinfi na biyu, su kuma gara sinfi na farko da su. Saboda su sinfi na farko sun tsaya iya tafsirin Jalalaini, su kuma da suka ƙara da harshe Tusawi, wannan ya ƙara wa tafsirin nasu matsala. Saboda harshe Tusawi akwai kiskoshi da yawa na Isra'iliya waɗanda wasu ma ba su dace da matsayin annabawa ba, kamar yadda idan muka ɗauki ayar ta zuwa cikin suratul Saf, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa hal ataka naba'ul khasm idh tasawwaru al-mihrab idh dakhalu ala dawud fa fazi'a minhum. shin ka samu labarin wasu da suka yi husuma suka zo wajen Annabi Dawud sai firgita sai suka nuna mai takka firgita khasmani baza ba'duna ala ba'd suka ce ai mu mun yi husuma ne mu biyu inna hadha akhi lahu 99 na'ja wa li na'jatun wahida fa qala aktilniha wa azzani fil khitab kaga Allah nan gurin yake cewa wannan dan uwana ne yana da tinkiyoyi guda 99 ni kuma ina da tinkiya guda daya amma ya dace sai na hada mai da tinkiyata dan su zama dai saboda haka idan ka koma tafsirin sawi zaka ga cewa sun nuna cewa abinda wannan kissa take nufi shine Annabi Dawud yana da mata guda 99 saboda haka sai ya ga wata matar komandan sa wanda ta birge shi saboda haka sai ya tura wannan komandan yaki ya aura matar shi shine Allah subhanahu wataala ya turo mai mala'iku domin su nuna mai abin da yayi ba daidai bane kaga wannan fassarar da kuma wannan kissa bata dace da mutuncin annabawa ba wanda kuma ba shine tafsiri mafi inganci ba wanda uku koma tafsirin sawi da sauransu za ka samu cewa duk sun kawo irin waɗannan tafsiran waɗanda ba su da asali ba su kuma dace da kimar annabawa ba akwai ɓangare na uku waɗanda su kuma su ne waɗanda suke yin tafsiri da ka waɗanda wasu ma suna alfahari cewa su ba sa duba wani littafi a lokacin da suke yin tafsiri a cikin wannan ɓangare za ka samu har akwai waɗanda suke yin wa'azin sirri wanda su ma suna fassara alƙur'ani yadda suka ga dama wanda in kana sauraron tafsirin su za ka ji suna fassara tafsirin ne gwargwadon yadda ya dace da Hausa har yanzu kuma akwai ire-iren su in suka zo za su ce maka hotel karasun Allah ya la'anci masu kara innal ladina tabu za su ce waɗanda suke shan taba kauman ludda za su ce maka waɗanda suke karya ludda wa kanu kauman bura sai su ce wa kanu kauman tamaga saboda su abinda suka fahimta kenan alhalin bura a nan gurin yana nufin hallaka to amma su sai su fassara shi da al'aura namiji saboda ma'anar da kenan da Hausa ala kulli halin waɗannan su ma har yanzu akwai irin su a majalisanmu na tafsiri waɗanda kuma sun fi yawa a cikin masu wa'azin sirri kashi na hudu su ne waɗanda za ka ga cewa bayan tafsirin jalalayi suna ƙarawa da wasu tafsiran domin fahimtar ma'anonin alƙur'ani yadda ya kamata wanda hakan yana da muhimmancin gaske magabata na gari sun kasance suna jin tsoron fassara alƙur'ani mai girma idan aka kawo musu aya alƙur'ani ta fassara sun kasance suna jin tsoro sosai an rawaito cewa ibn abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a da cewa allah subhanahu wataala ya sanar da shi fassara alqur'ani amma an rawaito ibn abbas yana jin tsoron fassara ayoyin alqur'ani an taɓa tambayar shi akan wata aya wacce za ka iya cewa kamar aya mana aya ce wacce da yawa an san fassararta amma ya ƙi yadda ya yi magana a kanta kamar yadda aka rawaito cewa sa'id bin musayyib da yawa idan aka tambaye shi abu ya kan amsa amma da an zo ka tambaye shi akan alqur'ani sai ya ce ba zai amsa ba Hisham bin Urwa bin Zubair yana cewa ban taba jin babana yana fassara wata aya ba duk da cewa kuma Urwa bin Zubair yana daga cikin manya-manyan fuqaha'ul Madina as-saba manya-manyan malaman fiqhu na Madina wanda kuma babu wanda ya fi sanin hadisan nan na Aisha kamar yadda ya ji wajen wani babban malamin hadisi Urwa bin Zubair yana cewa duk hadisan da nana Aisha da Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su ya ji bal har sai da ya kai cewa ma nana Aisha ta fara maimaita masa wasu daga cikin hadisai waɗanda ta riga ta taɓa gaya masa su a baya amma duk da haka baya yadda ya fassara aya alqur'ani an tambayi Abida al-Salmani tafsirin wata aya sai yake cewa ittaqillaha wa alayka kadar zahaba alladhina kanu ya'lamuna kima unzila alquran an tambaye ta kan tafsirin wata aya sai yake cewa da wanda ya tambaye shi ka ji tsoron Allah waɗanda suke fassara alqurani suka san fassara alqurani sun riga sun yi shi Mujahid bin Jabr al-Makki duk mutanen da suke karanta manya-manyan littattafan tafsirai na alqurani Sultan Mujahid bin Jabr al-Makki yana daga cikin manya-manyan malaman tafsiri a cikin tabi'ai, yana daga cikin manya-manyan ɗaliban Abdullahi ɗan Abbas. Wani ya taɓa zuwa yake cewa da shi, "Anta allazi tufassiru al-Qur'ana bi ra'ayi," yake cewa kai ne kake fassara al-Qur'ani da ra'ayinka. Sai ya fashe da kuka yake cewa, "Inni idhan lajari," in dai haka ne to ni na zamanto cewa ina da karantar. Yake cewa na ɗauki alƙur'ani daga sama da mutum goma daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu an taɓa tambayarsa game da tafsirin wata aya, saboda haka sai yake fassarawa yake cewa, "Ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni," wacce sama ce za ta min inuwa, wacce ƙasa ce zai zamanto cewa ta riƙe ni idan na faɗi abin da ba haka yake a lissafin Allah ba. Sayyidina Umar radiyallahu anhu duk da kasancewar ba ta haɗa hanya da shiɗan, to an taɓa kasancewa tare da shi a wata huduba ya karanta wannan ayar wacce take cikin suratul A'ama. Ya karanta wannan ayar, "Wa fakihatan wa abba," aka tambaye shi menene ma'anar abba, sai ya ce bai sani ba, saboda haka sai da aka ji aka nemo wata fassara. Kamar yadda wani malamin ulumul qur'ani yake cewa, akwai lokacin da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya karanta wannan ayar, "Innahu zanna an lan yaqul," waccan ayar take cikin suratul Inshiqaq, sai ake tambaya ta menene ma'anar lan yaqul, sai bai sani ba, duk jama'a gurin ma ba su sani ba, saboda haka sai aka aika ƙauye ana tambayar ma'anar meye ma'anar yaqul. Saboda haka suna ma shiga ƙauyen sai suka samu cewa wani yaro ya yi irin kamar jirgi na leda ɗin nan ko na takata ko makamancin haka, yana jefa shi sama yana dawowa, sai aka ji shi yana cewa, "Ɓara tsayiri ya tsiro tsayiran hatta ya zunna an lan yahur." Saboda haka sai aka fahimci ma'anar lan yahur, lan yarki, ba zai dawo ba. Mana ina yin jirgi yana yin sama yana yin sama har tsaya da shi ba zai dawo ba. Saboda haka wannan yake nuna cewa duk mutumin da yake fassara Alƙur'ani yana da buƙatar ya koma maganganun malamai, ba zai iya yiwuwa ya zamanto ya fassara Alƙur'ani shi kaɗai ba. A ƙarshe abinda nake so na yi tambayi a kansa a wannan gabatarwa ta wannan karatun tafsiri da za mu fara, shi ne yana da kyau waɗanda suke gabatar da tafsiri ya zamanto cewa idan za su yi tafsiri, bayan shiryawar da suka yi da kyau, su kula da waɗanda suke yi musu tambaya. Kamar yadda aka rawaito daga ɗaya daga cikin magabata, idan mutum ya yi masa tambaya, to yakan ce ya sake maimaita tambayar, saboda idan ya maimaita ta kuskure, to wani lokacin yana nuna cewa wannan tambayar ba shi ba tashi ba ce, ko kuma tambaya ce ta ta'annuki, saboda akwai waɗanda suke yawo a majalisai, waɗanda suke yaɗa malamai rigima, ya tambayi wani malamin kaza, sai ya je kuma sai ya sake tambayar wani malamin wata tambayar irinta, saboda ya ji ra'ayinsu don ya gwara kansu. Sannan kuma maimaita tambaya yana taimakawa wajen ya zamanto cewa mutumin ya tambayi abin da yake so yadda ya kamata. Saboda haka daga cikin abubuwan da nake ba da shawara a majalisanmu na tafsiri shine, yana da kyau ya zamanto cewa in ma za a yi wa wani rabbi wanda ya saba maka, to kai mai rabbi wanda yake na adalci, kamar yadda Allah yake cewa cikin suratul Maida, "Ya ayyuhal ladina amanu, ya ayyuhal ladina amanu, kunu qawwamina bil qisti, kunu qawwamina shuhada'a lillahi bil qisti, wa la yajrimannakum shana'anu qawmin 'ala an la ta'dilu." Ku dinga tsayawa da adalci, kada yayya da take tsakaninku da wani ya hana ku yi adalci. Ku yi adalci, wannan shi ne ya zamanto ya fi kusa da tsoron Allah. Kada saɓanin da yake tsakanin malamai ya hana yin mu'amala da juna, kamar yadda Yunus Sadaki yake cewa, "Ban taɓa ganin wanda ya fi Imam Shafi hankali ba," yake cewa, "Mun taɓa yin saɓani da shi akan wata matsala, bayan na koma gida sai na tafi ina fushi, bayan na koma gida sai na ji kawai ana ƙwanƙwasa min ƙofa, sai na ce wane ne?" Sai aka ce min, "Muhammad bin Idris ne." Na yi tunani na kasa gano wane ne Muhammad bin Idris wanda na sani. Ƙarshe sai aka ce tana cewa shafi shine mai wannan sunan bayan na buɗe kofa ta yake ce min ala yumkin an nakuna ikhwa wa in istalafna fi mas'ala ba zai yi mu zama ƴan uwan juna ba ko da ko mun yi sabani a wajen mas'aloli dan haka yana da kyau mu sani cewa sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam sun yi sabani a mas'aloli da yawa kuma har dukkansu suka ƙare ba su ittifaki ba amma wannan bai tafiyar da ƴan uwantakarsu ba wannan yasa nake yi wa wasiki ga malamai da kuma ƴan uwana ɗaliban ilimin cewa lallai yana da kyau a samu haɗin kai kar ya zamanto idan kuka saɓa da wani a matsala wannan ya zamanto ya taimaka wajen samun saɓani a tsakaninku Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa ya sanya rayuwarmu kamar yadda yake so wannan ita ce gabatarwa game da wannan karatu na tafsiri insha Allah ta'ala gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu za mu fara daga suratul fatiha Allah ya ba mu dacewa yanzu za mu amsa za mu ba da koda minti goma ne sai mu amsa abin da ya tsawaka na tambayoyin da aka rubuta
tambaya yake yake cewa malam ya ji ana faɗa cewa sadaki ya wajaba kamar yadda sadaki ya wajaba haka ita ma siga ta wajaba a wajen sallar aure ya tabbata to amma ya karanta a hadisi cikin muwatta inda wata mata ta zo cewa manzo Allah ta aura mishi kanta manzo Allah ya shiru ta ya ne faɗa malam ya san hadisin tambaya da yake yake sai kuma wannan sanarwa ce daga kamar me kungiyoyin da awa na fatina United Muslim da'awa association kumda ina gaita gobe akwai lecture da za a yi a school of nursing da karfe 10 wanda Sheikh Khalid Abu zai gabatar mai taken al-firqatu an-najiya da tsofinta da haka ana gaita wanda Allah ya ba shi kwazo a cikin da karfe 10
na kamar yadda malamin malakiya suke faɗa aure yana buƙatar rukuni guda biyar kafin ya zama cewa ya tabbata kuma akwai siga kuma a wannan hadisin shi ma da kake ambata shi ma akwai siga a cikin shi saboda kamar yadda ka kawo farkon hadisin amma ba ka kawo ƙarshen shi ba shine lokacin da matar ta nuna tana son annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam bai amince ba ya duka fadda kai wani mutum ya ce idan ba ka da buƙata to ni ina da buƙatar ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce zai kawo koda bakin ƙarfi abin nan zobe ne na bakin ƙarfi kamar yadda ya zo a lafazin hadisin in sani suwalan khataman min hadisi ka je ka zo da koda zobe ne na bakin ƙarfi ƙarshe da mutumin nan bai zo da shi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai surorin alqur'ani da ka hada ce sai ce na hada ce sura kaza da sura kaza da sura kaza sai aka samu siga inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zawwajina ka hadima ma akalli alqur'an mun aura maka ita saboda abin da kake da shi ne daga alqur'ani to kaga wannan ita ce siga inda ya ce zawwajina ka hadima ma akalli alqur'an duk da zai iya yiwa kai ka ce abin da kake nufi da siga shi ne wannan ya nemi aure wannan ya ce ya bayar to wannan ne ita ma siga ce inda an aura inda annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin waliyi yadda tun da shi ne shugaba na gaba ɗaya kuma yana fatankacin waliyi shi kuwa dama waliyin an goba ba shi a musulunci akwai dai wasiƙa ana dai iya samun wakili amma ba wani ina fatan mun ga ani saboda haka a hadisin ma akwai siga inda akwai masu tambaya kafin To ina magana akan abin da yake fada an gama cita an gama daura kauri ciyarwa shayarwa koya addini gurin zagayawa duk yana ga Allah yana gari wallahi wani lokacin zaka iya cewa tabbibi ne fa zikra fa inna zikra tabawul fa zikra fa inna zikra tabawul mu'min ko zaka iya cewa a matsayin tabbibi yace saboda haka kaga babu laifi idan an nabaha da shi abu ne biyu kuma da malam Sadio kai kanka ka faɗa shine mutanen namu suna da nasaru in ka kalla zamantakewa ta aure har a majalisanmu na ilimi ma ba ka kafa ake karantar da su ba so nabaha da mutane da kuma katancewa suna can nasaru a ɓangaren shi kan shi ba wani abun mamaki ba ne idan ya zamanto cewa an samu ɗin to ina ga babu laifi idan malamai sun yi gabatarwa ne kyau game da haka labar musa ƙarfe ne da na ga gaba shi wata lamarin gani a ƙarfe ne da za a yi